sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan lokaci tare da fatar masu azumi sun sha ruwa lafiya. Wanda yanzu haka mu kuma agogon mu ke cewa karfe 4:30 na maraice a nan gundumar Colombia, wanda muke da kimanin sa'o'i 4:30 kamun masu azumi su kai ga shan ruwa a wannan rana ta Alhamis 29 ga watan Afrilu shekara ta 2021. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. Muka sake dawo muku a cikin shirin. Muna dauke da rahoto akan ci gaba da tabarbarewar tsaro a kudancin Najeriya, haka kuwa arewacin kasar duk san makal. Ko menene makomar 'yan kasar a wannan lokaci na mulkin demokradiyya? Kamar kowace rana irin ta yau, muna tafe da rahoto na musamman daga jihohin arewa ta tsakiya. Daga bisani sai mu kawo muku labaran tamola a takaice, sai mu karkare shirin da nasiha albarkacin wannan wata na Ramadan. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da kudirin faɗaɗa shirin gwamnati na taimakawa yara da iyalai Amurkawa. A jawabin da ya yi karan farko a wani zaman haɗin gwiwa na Majalisar Dokokin Ƙasar a jiya Laraba, Biden ya ce ba zai yiwu 'yan Democrat da Republicans ɓata lokaci suna gogayya da juna a cikin gida ba, da har za su manta da yin gogayya da sauran ƙasashen duniya. Don samun nasarar yin wannan gogayyar saboda makomarmu, a ganina akwai buƙatar mu yi wani muhimmin abu da ba kasafai ake yi ba don iyalanmu da 'ya'yanmu, a cewar shugaban. Kudirin da shugaban ya gabatar na dala $1.8 trillion ya kunshi tallafin gwamnati na biyan shekara biyu a makarantar sharar fagen shiga firamare don yara 'yan ƙasar, da kuma tallafin shekara biyu na zuwa kwaleji kyauta ga matasa. Kudirin ya kuma buƙaci samar da $2.225 billion don tallafawa cibiyoyin kula da yara ƙanana don iyalan Amurkawa, da kuma biyan allowance ɗin aƙalla $250 ga iyaye. Ƙasar Habasha ta kulla dubban 'yan ƙabilar Tigray a wasu cibiyoyin tsare mutane a faɗin ƙasar bisa zarge-zargen cin amanar ƙasa. Yawancin lokuta aka riƙe mutanen tsawon watanni ba tare da an tuhume su ba, kamar yadda kamfanin dillancin labaran AP ya gano. Kamakaman da galibi suka kunshi jami'an tsaro. A bayyane yake wani yunkuri ne na kawar da hukumomin ƙasar da a baya 'yan Tigray suke riƙe da su, yayin da gwamnatin Habasha ta shiga wata na shida tana faɗa a yankin na Tigray. Waɗanda aka kama da iyalai da baƙi sun yi bayani akan ɗaruruwan mutane, ko ma fiye da aƙalla 1,000 da ke tsare a wurare aƙalla 9, ciki har da sansanonin sojoji da wata kwalejin harkokin noma. Gwamnatin Abiy Ahmed ta amince da cewa ta kulla wasu manyan sojoji 'yan Tigray, amma kamfanin dillancin labaran AP ya bada rahoton cewa a karan farko kamakaman sun wuce yadda ake tunani, kuma ba a yi su bisa tsari ba. Kamakaman sun hada har da limaman addini da ma'aikata. Ƙungiyar likitoci ta Doctors Without Border, da kuma ake kira MSF a takaice, na yin kira ga gwamnatin kasar Kenya da ta tuntuɓi mutanen da ke sansanonin 'yan gudun hijira kafin ta rufe sansanonin gaba ɗaya. A wani rahoto da ta fidda, ƙungiyar agajin ta likitoci ta faɗa a jiya Laraba cewa hanyar mutunta bil'adama za ta tabbatar da hukumomi sun fahimci yanayin tsaka mai wuyar da 'yan gudun hijira ke ciki, da kuma samar da makoma mafi dacewa. Yayin da kungiyar MSF ke goyon bayan buƙatar dorarrun hanyoyin inganta sansanonin 'yan gudun hijira, kungiyar ta damu matuƙa akan yadda ba a jin koken 'yan gudun hijirar da ke zama sansanoni, a cewar rahoton. A farkon wannan shekarar, hukumomin Kenya suka sanar da cewa sun shirya rufe sansanonin 'yan gudun hijira da ke Dadaab da kuma Kakuma.
To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma lokaci ne na taskar rahotanni. Har dai yanzu ana iya cewa bata canza zani ba na irin halin rashin tsaro da ake ci gaba da fuskanta a kudancin Najeriya. Don kuwa ana ganin irin kisan ɗauki daidai da ake samu a yankin. Duk kuwa da irin matakai da mahukunta ke ikirarin suna ɗauka. Na baya-bayan nan shine wani kisan gilla da aka yi wa wasu Fulani mazauna kudancin ƙasar. Alfonso Okoro Igwe ya bi kadin halin da ake ciki ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Kungiyar Fulani makiyaya ta Miyetti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria reshen kudu maso gabashin Nigeria ta yi alawa da kisan gillar da wasu da ake zargin mayakan kungiyar IPOB ne suka yi wa kimanin Fulani 19 a garin Ibariam da ke karamar hukumar Anambra ta gabas na jihar Anambra yan kwanakin nan. Inda ta yi kira ga hukumomi da su tashi tsaye su yi duk abin da ya kamata wajen kare rayuka da dukiyoyin al'ummarsu. Alhaji Gidado Siddiki shine shugaban wannan kungiyar a kudu maso gabashin Najeriya.
Wato wannan abun da ya faru dai a gaskiya abun ba da tsoro ne. Mu gaskiya ba mu taɓa gani ni a nan wannan abun da na gani ban taɓa gani irin sa ba. Saboda a zo a samu gida gaba ɗaya da mutum da matansa da ƴaƴansa gaba da aka kashe. To kai wannan abun ne ya bani mamaki kuma ba abun da za mu faɗa sai mu ce Allah ya kiyaye na gaba. Amma gaskiya abun nan an tsokane duk wani mutumin da ya zamanto ba fulata ne a tsakanin an tsokane. To abun da nake kira gwamnatin jiha da ta saura su kashe akan
gwamnatin jihar Anambra ta kafa dokar hana zirga-zirga a wasu garuruwan jihar domin ƙarfafa tsaro. Kamar yadda kwamishinan yada labarai na jihar Mr. Sidon Adinuba ya shaida wa sashen Hausa na muryar Amurka.
From 7 p.m. to 6 a.m. until further notice, it affects the following communities: Umueri and Agule, as well as Iwariam in Anambra East local government area.
Yace dokar na wanzuwa ne daga karfe 7 na yamma zuwa karfe 6 na safiya. Kuma za ta kasance har zuwa lokacin da gwamnatin jihar ta sanar. Dokar dai ta shafi garuruwan Umueri da Aguleri da kuma Ibariam duk a karamar hukumar Anambra ta gabas. Ta kuma shafi garuruwan Okuzo da Nteje duk a karamar hukumar Oyi. Dokar ta zama wajibi saboda asarar rayuka sanadiyar hare-haren 'yan bindiga da kuma wata fafatawa tsakanin wasu ƙauyuka guda biyu a garin Okuzo a sanyin safiyar Litinin da ta gabata. 'Yan sanda da sauran ma'aikatun tsaro sun riga sun kwantar da tashin-tashinan, amma ba za mu sassauta ba wajen tabbatar da tsaro a faɗin jihar Anambra. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki ɗaya. Ita kuwa gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya sun yi kira ga matasan ƙasar da su tashi tsaye wajen neman mafita da kare rayukansu da dukiyoyinsu. La'akari da cewar gwamnatin ƙasar ta gaza wajen samar da tsaro ga al'ummarta tare da ƙari kan cewar batun zaɓe na shekarar 2023 ne kaɗai abu da shugabannin Najeriya suka sa a gaba ba batu na tsaro ba. Daga birnin tarayya Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko muna da ƙarin bayani.
Biyo bayan tashe-tashen hankula da yi sanadiyar salwantar da rayuka a yankunan kudu maso gabashin Najeriya da kuma sace-sacen mutane domin karɓan kudin fansa da ke neman kai wankin hula dare da karɓa iko na wasu garuruwa a yankin arewacin ƙasar da masu wuta da zaune tsaye ke yi a Najeriya. Shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya, Nastura Ashir Sharif, a wani taron manema labarai da aka gudanar a Abuja, ya ce a zahirin gaskiya gwamnatoci ba su damu da matsalar tsaro da ƙasar ke fama da ita.
Gwamnatocin mu sun gaza tun daga sama har zuwa ƙasa, to da gwamnatin tarayya da gwamnonin mu na jihohi da daman su hankalin su gaba ɗaya ba akan shugabanci da wahalar shugabanci da aka dora musu akai a wuyan su suke ba, hankalin su yana kan magana zaben 2023. Mu muna kira ga tsaran mu daga ƴan shekara 20 zuwa shekara 55 a ƙasar nan su tashi su nemi da su gyara ƙasar su, su nemo su kafa hanyoyin su na tsaro, su kafa hanyoyin da za su kuma samu yanda za a sulhu a guraren da za a iya samun sulhu, inda ba za samu sulhu ba su hada kansu su fita su yaki waɗanda suke yakansu.
Batun zargin kisan gilla da kungiyar IPOP mai rajin kafa kasar Biafra ta yi wa wasu ƴan kabilar Fulani a jihar Anambra. Kungiyar ta yi kira ga sauran kasashen duniya da su sa baki wajen shawo kan hukumomin Najeriya da Majalisar Dinkin Duniya don sauƙaƙa batun na kafa kasar Biafra.
Ba dalilin da wani mutum zai zo ya ce bai san zama da kai, kai kai na ce ka ce dole su iya zauna da kai, babu hujja a wannan al'amari. Kuma Najeriya ƙasa ce da ta sa hannu akan yarjejeniya a Majalisar Dinkin Duniya ta cewar ta yarda da duk wani wato neman yanci na gefe kasa ta kai ba cikin tashin hankali ba, ta yarda da wannan abu. Dan me yasa tun wannan abin yana karami bai zama tashin hankali wannan ba, gwamnati take da ta shiga abin. Mun ba su shawara, mun ce da su muna ganin tunda mutanen suka ba sa san a zauna a kasar nan, ba sa san kasar nan, a ba su kasar su. Wannan tashin hankalin Allah ne kadai san iya inda zai tsaya.
Kamar wannan batu masanin tsaro a Najeriya Dr. Yawuza Getso yayi tsokaci a kai.
Kuma wato sakaci da nuna halin ko unkula da rashin kishi da kuma rashin sanin ciwon kai irin na gwamnonin arewa yana daga cikin abin da ya kara ko yake kara rura wuta da bunkasa wannan matsala da halin da ake ciki da kuma wato shakulatin bangaro da ake yi da matsalolin da suka shafi arewacin Najeriya. Yanzu inda mutum daya aka kashe a arewa yanda aka kashe Fulani a kasu kwanan nan da kuma kwanakin baya, da ba mu san iya mutum nawa aka kashe yan arewa a kudancin Najeriya a matsayin daukar fansa ba. Ba kira muke yi da cewa yan arewa su dauki makami ayi fito na fito ba, amma abubuwa da yawa suna faruwa waɗanda ake nuna wa mu mutanen arewa tamkar cewa mu ba ƴan ƙasar Najeriya bane, tamkar ba da mu ake riƙon Najeriya ba, ba da mu ake aiki a Najeriya ba, ba da mu ake samun yin gudanar da mulki a Najeriya ba, tamkar ba mu da wani amfani, ba mu da wata rawa da zamu taka, ba mu titin da an ci zabe an samu buri na abin da ake nema.
Da ƙarshe dai kungiyar ta bayyana cewa idan ba a gaggauta shawo kan matsalar rashin tsaro da Najeriya ke fuskanta a halin yanzu ba, ba shakka zai iya bazuwa ga dukkan sassan yankin kudu da sahara.
Idan Biafra suke so a tattara a basu Biafra su je su yi kasar su. Wannan shine abin da muke ta faɗa, mun rubuta a Majalisar Dinkin Duniya wannan a 2017, mun rubuta a 2018, mun rubuta a 2021 lokacin da aka yi wannan NSAS aka dinga kashe mutanen arewa a gurin nan. Menene ne wai shi terrorism din nan? Duk abin da yake cika shi kai na terrorism wannan kungiyar ta tabbata kungiya ce ta ta'addanci, amma kasashen waje suke ba ta daurin gindi. To da a zo a ce sai an kai mu kasar mu mutan arewa, an ruguza yankin mu, an rusa mana tattalin arziki, an rusa zaman lafiyar mu, an rusa mana mutunci da darajar da muke da ita a duniya, sannan a zo a tarwatsa kasar kuma haka. Gara a tarwatsa kasar, gara a zo a raba cikin kwanciyar hankali tun kafin a ruguza mu gaba ɗayan da ba za mu iya motsi ba.
A halin da ake ciki yanzu a Najeriya, al'ummar kasar na bacci da ido biyu har lokacin da za a samu magance wannan matsala ta rashin tsaro. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma lokaci ne na rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya, wanda Zainab Babaji ta hada.
Matsalar tsaro ya kasance babban matsala cikin ɗimbin matsaloli da akasarin jihohin Najeriya ke fuskanta. Dubban mutane ne 'yan bindiga suka kashe, dubbai aka yi garkuwa da su, dubbai suka samu raunuka, miliyoyi ne kuma ke gudun hijira a sassa daban-daban na Najeriya. Duk da kokarin da hukumomi da jami'an tsaro a matakai daban-daban ke yi na wanzar da tsaro a ƙasar, har yanzu al'umma da dama ciki har da su jami'an tsaron na fuskantar barazana. Ko a ranar Litinin da ta gabata 'yan bindiga suka fada sansanin 'yan gudun hijira ta Abanega da ke wajen garin Makurdi a jihar Benue, inda suka kashe mutane 7, mutane 9 kuma suka samu raunuka. Bayanai sun nuna da cewa maharan sun shiga sansanin 'yan gudun hijiran ne tun daga karfe 12 dare har zuwa karfe 2 asuba ba tare da wata turjiya ba. Sansanin yan gudun hijirar wanda ke da tazarar tafiyan mintuna 10 a mota daga makurdi fadar jihar Benue kan hanyar lafiya jihar Nasarawa na dankare da yan gudun hijira 8,620. Gwamnan jihar Benue Samuel Otom ya tabbatar da cewar yan bindiga sun hallaka fiye da mutane 70 a cikin makonni biyu a kananan hukumomi uku na jihar.
As I talk to you, more than 800,000 people in Benue state are IDPs. They could not go to their farms.
Yace a yanzu da nake magana da ke, fiye da mutane 800,000 ne ke gudun hijira a fadin jihar Benue, kuma ba za su iya komawa gidajensu ko gonakinsu ba. Gwamnan yace waɗanda ma suka yi kokarin komawa gidajensu an sace matansu da ƴaƴansu, wasu kananan yara da ƴan bindigar suka sace sun yi musu fyaɗe har kwanaki 7, ta yadda yanzu haka ma ba sa iya tafiya, ana musu jinya ne a asibiti.
I expect the government to come out and condemn what is happening.
Gwamnan Samuel Otom yace ina zaton gwamnati za ta fito ta yi tur da abubuwan da ke faruwa.
Nigeria is sitting on a keg of gunpowder and this thing will destroy all of us.
Yace Nigeria tana zaune ne akan garin bam, kuma wannan zai hallaka mu duka idan har gwamnati bata dauki mataki da kowa zai bi doka ba. Kwamishinan yada labarai al'adu da yawon shakatawa a jihar Benue, Madam Gunan Adingi, tace a gaskiya yan gudun hijirar jihar na fuskantar matsanancin rayuwa.
Abun tausayi, suna cikin camp din ba shawara mai kyau suke ciki ba, ga wahala, ga ba abinci kamar inda suke so, ga kana zama gidan da ba naka ba, ga kana so kai wanka baka samu ba, ga kana so ka huta baka samu lokacin da zaka yi siesta ba. Abun kai da tausayi.
Har yanzu akwai waɗannan yan kasan waje?
Suna nan har yanzu. Suna Ikyogen, wannan har United Nations abin nan masunje wurin su je su duba da kansu. Abin tausayi ne gaskiya.
To amma me gwamnati take yi wajen kula da ƴan gudun hijira na cikin gida da kuma waɗanda suka shigo daga waje, me ake yi don taimaka musu?
Gwamnati yana taimakawa, amma gwamnati ba zai kashe kudin duka akan IDP kan ba. In ba wai mutane waɗansu suna kawo kaman kayan sa kuma abinci a zuwa na bada mutanen kyauta ba, gwamnati kawai ba zai iya wannan aiki ba. Gwamnati yana kokari, amma gaskiya kan akwai masala, akwai damuwa, amma ba maganan taimako sa su a IDP kan ba. Muna so su koma gidajensu ne. Abun da gwamna na yana fada kenan. Mutane ba za su zo na IDP kan shekara 5, shekara 6, za su zo su mutu a wurin ba kyau. Damuwan kenan. Muna so federal government su zo su taimake mu, mutane na su koma gidajensu, su ma su huta, su yi noma, su zama kamar mutanen da su ma suna da kaya nasu nasu, ba wai ana kullum mutum zai baka abinci, kullum za a baka wannan, ba haka.
Wani lauya mai zaman kansa barista Adamu Nuhu Kanam ya bayyana wasu shawarwari da za su taimaka wajen kawo ƙarshen matsalolin tsaro.
Abu na farko shine mu karan kanmu ya kamata mu faɗa makawunan kuma mu sayar da gaskiya, mu sayar da ibada, mu yarda da Allah shi yake yin kuma shi yake iya magance komai. Abu na biyu kuma ita shugabanci da kuma harkar tsaro ba aiki ne na mutum ɗaya ba. Abu ne wanda bai dace ba a kullumin ya zama mun zanna a gindin itace muna ta ce shugaban kasa bai yi kaza ba ko gwamna bai yi kaza ba. Mu a namu masaya a matsayinmu na 'yan adam kuma 'yan kasa ne muke yi dunganin cewa an samu zaman lafiya a kasa, saboda masu aikata wannan abin daga cikinmu suke. Kuma wannan abubuwan ba wai suna yi ne a wani wuri ba, a garuruwa suke yi. So tunda a garuruwa suke yi, a ƙauyenka, a anguwanka, wani mataki ka ɗauka don ganin cewa ka sa ido akan wanda suka shiga anguwan, ka sa ido akan wanda suka fita anguwan, ka sa ido akan wanda suke yawo da makamai mai kyau ko mara kyau.
Ta yaya mutane da ba su da ko makami suna bacci a zo a far musu, ta yaya za su ba da wannan gudunmawa ta su?
Aido kan kasa ta ba mu dama na idan muka ga abu ba daidai ba mu sanar. Mahukumar su ya aiki a kai. Hukuma ba za su iya sanin cewa abu na faruwa a wuri ba in ba a gaya musu ba. Idan ka faɗa musu cewa kaza na faruwa su ba su yi komai a kai ba, to anan kaga sai ka kama su da laifi. Ya zama dole ita gwamnati ta tashi haikan ta tabbatar da cewa ta samu kayan aiki, ta ba su abin da ya kamata na haƙƙin su ne a kuma ba su. Mu kuma al'umma mu dinga ba su bayanai akan abin da yake faruwa, saboda ta haka ne za su yi aiki. To ita gwamnati ta zama tana kamanta gaskiya ma wadda take mulki a kansu. Idan kuma abu ya faru, idan ta sa kwamiti suka yi aiki a tabbatar da cewa abin da aka yi aiki a kai a aiwatar. Sannan ta yadda za a iya shawo kan wannan al'amarin shine a yi adalci ma kowa. Mafi akasari wadda suke aikata wannan abin an kama su za su ce a'a saboda ba mu da abin yi ne ko kuma a'a saboda ba a mana adalci ne to ta hanyar da za a yi a karyata su shine a yi adalcin kowa ya gamsu da cewa ana yin adalci ma kowa kungiyoyi masu zaman kansu da kuma al'umman gaba daya ya zama dole a tashi haikan bayan an tashi haka an yi magana a yi ta addu'a ana roƙon Allah saboda Allah kawai shine zai iya shawo mana kan wannan musifa da yake tattare da mu kawo rabe-raben kawunan da yake tsakanin mu wataƙila aikin shedan ne to kaga muka sa addu'a gaba Allah zai iya shigowa ciki ya magance mana wannan shedan in kanmu ya haɗu a kuma shawo kan wannan al'amari
mai martaba sarkin wasai Alhaji Muhammadu Sambo Haruna shine coordinator committee sarakunan arewa na jihohin da ke tsakiyar Najeriya yace sun zauna da gwamnonin arewa sun kuma ba su shawarwari kan kawo ƙarshen matsalolin tsaro a shiyar
mun zauna da gwamnonin arewa kuma mun gaya musu shugabannin mu manyan mu sun gaya musu namu tunani akan hanyoyi da za a bi don wannan matsala ta zo karshe kuma akwai kaman wayansu gwamnoni da ma sun ma fara daukan matakai don ganin wannan abu yayi kuma kaman ni ra'ayina masarauta na tana nan shekara 200 kafin a kafa Najeriya dama ba a samun damuwa ne ai tuntuni ana samun damuwa tuntuni ana yin yaki tsakanin wannan masarauta zuwa wannan masarauta a dalilai ta kasa dalilai ta dukiya ko kuma maganar da ke na mata kowa kare kansa yake da al'ummansa da masarautansa wannan abu ya yi existing har Bature ya zo ya gani yayi amfani da musara kuna yayi indirect rule me dalili da wannan gwamnati ya tawasar da sarakuna a lokacin mu ba a samun wannan damuwa tunda an gwada lokacin demokradiya ne mun yadda kuma yau su ne shugabannin mu na siyasa amma kana da arziki a gidanka baka yi amfani da shi ba me amfanin arzikin sarakuna mun san kanmu a mayar da sarakuna wani role da responsibilities saboda mu taimaki gwamnati magance wa'innan abubuwa dama muna yi dama aikin mu ne karba kawai akai a hannunmu
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
to da haka muka zo ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Assalamu alaikum da fatan mai sauraro yana cikin koshin lafiya bayan haka cikin takaitattun labaran namu za ku ji cewa tawagar yan wasan Najeriya guragu wanda za su shiga wasan Olympic da za a yi a Tokyo a kullun za a ringa gwada lafiyar su saboda cutar corona za a buƙace su da su kasance da amawuli a fuskokin su kowane lokaci sai dai idan za su ci abinci ko kuma shan ruwa da kuma barci da kuma lokacin yin wasa sannan waɗanda za su shigo ƙasar Japan za a ba su na'urar waya wanda zai ba da rahoton lafiyarsu bugu da ƙari babu 'yan kallo daga ƙasashen waje sannan kuma ana ƙila wakalan batun barin 'yan kallo na cikin gida wannan zai bayyana ne a watan Yuni sannan kuma ba za a buƙaci yin allura ma 'yan wasan ba sai dai za a killace su na kwanaki uku da zarar sun isa ƙasar Japan ɗin sai kuma matsayin ƙasashen Afirka guda 10 a fannin mata wacce hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA ta fitar ƙasar Najeriya ita ce na ɗaya sai ƙasar Kamaru na biyu yayin da ƙasar Afirka ta kudu ta zo na uku ƙasar Ghana ta hudu sai ƙasar Cote d'Ivoire ta biyar ƙasar Equatorial Guinea ta shida sai ƙasar Morocco ta zo ta bakwai Algeria ta takwas sai ƙasar Mali ta tara a yayin da ƙasar Senegal ta zo ta goma yanzu kuma sai batun sayan dan ƙwallon ƙafa na ƙasar Masar wanda club ɗin Kitwaris ta yi kan hakan ne na nemi ƙarin bayani daga sakataren club ɗin Kitwaris Abdullahi Ibrahim ga abin da ya shaida mini
sunana Abdullahi Ibrahim to kamar yadda dukkan wanda yake bibiyan harkan wasanni musamman namu na Premier Football League ya san yan kwallo daga ciki da wajen Najeriya sukan shigo don su nemi aikin yi kamar shi wannan dan kwallo da ya zo daga kasar Masar wato Egypt ya zo ne ta hannun wani manaja wanda yake lura da wannan shi daga kasar Masar sunansa Mahmud Gamal Said Mustafa.
Ana kokarin riba ne shin yaya kuka tabbatar da kwarewarsa wanda ya da sa kuka yin maganan za ku dauke shi?
Kasan ai akwai clip wato abinda ake kira shi hoton wasannin da yayi a wasu wurare. An kawo mana hotonsa mun ga yadda yake positioning, mun ga yadda yake irin yi a cikin filidin, sai mu ga zai iya taimakawa. Kuma duk wanda yake bibiyan training session da muka yi ya kalli yadda yaron yake kokari don yana yin abin da ake so, inda baya yin abin da ake so coach inda na tabbatar da ya sanar da mu.
Shekaran sa nawa ne kuma ko yana da mata?
A bai da mata a nan, kuma shekaran sa 21 ne. A yadda
ta bakin sakataren club din Wiki Torres kenan hira ta da shi dan ganin da sayan dan wasa da suka yi na kasar Masar Abdulham Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Yanzu kuma za mu kawo muku takaitaccen nasiha albarkacin wannan wata na Ramadan daga bakin malamai.
Sunana Abdulhamid Malam Ahmadu, mai wa'azi da magaram Niger. A takaice zan yi jan hankali ga ƴan uwana matasa albarkacin cikin wannan wata da muke ciki mai daraja mai alfarma, watan Ramadana wanda Allah yake cewa cikin Alkur'ani, shahru Ramadana allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnas, shine wata na Ramadana wanda Allah ya sabu wanda unzila fihi alqur'anu, an sabkata alqur'ani a cikin shi. Sai Allah ya ce hudan linnas, shirye ga mutane. A farko abinda dan adam yake fara zamantawa bayan ya huta daga halin kuruciya ta yarinta, zai zamanto saurayi. Shi kuma saurayi mutun ne wanda zai zamana cewa yana da kwalluwa wadda a kullun tana bukata mizani, abinda zai ja ta rayuwa da ta yi daidai, ya zamana yayi rayuwa harkon shi ya amfana da ita a wajen tahiyar da ita ganin ya shiri. Babban abin da zamu yi magana akai, matashi ya kiyaye kanya daga barin shaye-shaye a cikin wannan wata mai alfarma, saboda alqur'ani yana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahaluka, kala ku kai kanku ga abubuwan da za ku hallaka. Amma ya zamanto ga tagayyarar rayuwarka, ko kuma tagayyarar hankalinka, ko kuma kai asarar lokacinka, wanda anan gaba in ka wuce halin kuruciya ta matasa zaka shiga halin zamantakewa ne zaka rike iyalanka. Shi ko yana da kyau a ce duk wanda zai shilgabanci ya rike gida ko ya rike wata jama'a, ya zamana an same shi da hankali da nsuwa kuma tare da lafiya, yadda ita wannan al'umma zai ba da tarbiyya mai kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wadi a cikin hadisi yake cewa ya isko taron sahabbai samari, yace ya ma'ashara shababi man istada'a minkum alba'ata falyatazawwaj, ya ku taron samari wanda ya samu dan abin hannu ya aure, fa in lam yastati yan bazai iya ba, annabi yace fa alaihi bisawmi, na gare shi ya dinga yin azumi. Kenan wannan azumi mu matasa yana cikin abin da yake taimaka mana wajen ragewar sha'awa, amma ya zama da cewa baka da aure. Saboda haka bai kamata ba ga matashi ya zamana cewar a Ramadana ya dinga cin abinci ko kuma ya ci gaba da shaye-shayen shi saboda lalaci. Almuhim abin da musulunci ya yi so, idan Ramadana ya zo, matashi ya zamana cewa ya zagi ne damtsi wajen yawaita yin addu'o'i da yawaita yin azkar.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da kudirin fadada shirin gwamnati na taimakawa yara da iyalai Amurkawa. A jawabin da ya yi karan farko a wani zaman haɗin gwiwa na Majalisar Dokokin Ƙasar a jiya Laraba, ƙasar Habasha ta kulla dabban 'yan ƙabilar Tigray a wasu cibiyoyin tsare mutane a faɗin ƙasar bisa zarge-zargen cin amanar ƙasa. Yawancin lokuta akan rike su tsawon watanni ba tare da an tuhume su ba, kamar yadda kamfanin dillancin labaran AP ya gano. Ƙungiyar likitoci ta Doctors Without Borders da kuma ake kira MSF na yin kira ga gwamnatin ƙasar Kenya da ta tuntuɓi mutanen da ke sansanonin 'yan gudun hijira kafin ta rufe sansanonin gaba ɗaya.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe cikin shirinmu na ƙarfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Ƙarfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura bukan aikin mu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya. Mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.